به وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم ولهم إلى يوم التناد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi namu na karatun Alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata. Karatun da muke gabatar da shi a cikin wannan masallaci na Juma'a na tunawa da Malam Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi ta'ala alai. Masallacin da yake nan unguwar kasuwar Kaji a nan cikin garin Azare, karamar hukumar Katagum, jihar Bauchi. Wannan shi ne majalisinmu na biyu, kuma rana ta biyu a cikin wannan wata mai alfarma, watan Ramadan na shekarar hijira 1446, wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan Maris, watan uku miladiya shekara 2025. Muna karatu a cikin suratul Ibrahim alayhi salam. Jiya mun yi karatu a cikin aya ta farko a wannan sura mai albarka, mun shiga aya ta biyu, lokaci ya kare mana. Insha Allah ta'ala za mu dora daga yadda muka tsaya. Gabanin nan akwai ƴan takardu kamar haka. Mai wannan takarda ya rubuto yana neman addu'a ne wajena da ‘yan uwa musulmai. Akwai ɗan uwa wanda ya damu da wannan majalisi mai albarka da ake gudanar da tafsir na Ramadan wadda duk shekara da shi ake yi, amma bana babu shi Allah ta'ala ya masa rasuwa. Yake roƙon ‘yan uwa a yi masa addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama. To Allah ya gafarta masa, Allah ya ji ƙayinsa, Allah ya haska kabarinsa, Allah ya yalwata masa. Allah maɗaukakin sarki ya sa mutuwa ta zama hutu a gare shi. Allah ya sa ayyukansa na alheri su bi shi. Kurakuransa da tuntuɓensa Allah ta'ala ya yafe masa, ya gafarta masa. Idan ya bar iyalai da ahli a bayansa, Allah ya kyautata rayuwarsu. Mu da muke raye, Allah ya sa mu cika da imani. Sauran waɗanda muka sani ba mu tuna ba, da waɗanda ba mu sani ba, wanda Allah ya karɓi rayuwarsu kuma ahali ne na wannan majalisi, Allah ya gafarta musu, Allah ya jiƙayinsu. Dukkan sauran ‘yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya gafarta musu, Allah ya jiƙayinsu. Wannan kuma yana cewa yana cikin wani hali na jarabawa sosai, wanda hakan yasa yake neman addu'a wajena da wajenku. Allah maɗaukakin sarki ya yaye maka, Allah ya sauƙaƙe maka al’amuranka, Allah maɗaukakin sarki ya sa ka ci wannan jarabawa, ya sa dukkan damuwar da ya ɗora maka ta zama alkhairi a gare ka da sauran musulmi baki ɗaya. Sannan kuma ya ce idan mutum yana cikin halin damuwa, wani irin azkar zai yi? To musulmi idan yana cikin damuwa, ita wannan damuwa sunna ce ta rayuwa. Babu wanda zai kasance yana rayuwa face yana samun kansa lokaci bayan lokaci a cikin damuwa. Haka rayuwar an gina ta ne akan farin ciki da baƙin ciki, samu da rashi, kamar yadda ta kafu akan rayuwa da mutuwa. Haka ba a tabbata akan hali guda ɗaya. Wannan wato al'ada ce ta rayuwar duniya. Haka damuwa da baƙin ciki sunna ce ta rayuwa. Idan Allah ya jarrabe ka da damuwa da baƙin ciki, kar ka ɗauka cewa wato kai Allah ya ware sai yake ɗura maka baƙin ciki. A'a, damuwa da baƙin ciki suna suka tara, naka ka sani, kowa da irin nasa. har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da damuwa da bakin ciki. Ya zo cikin Sahihul Bukhari hadithin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shiga damuwa to sai ya ce la ilaha illallahu al-azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil karim, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. يتي هكا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي فلا إذا ياشي قدامه سنن ياتبت تيوى النبي تلاد أمين سن الله سبت أقليش إذا ياشي قدامه ويكن قد وتازوى الصلاة إذا لوكة تندك تكين داموا لوكة تند آئيين صلاة وكالوغة زوى غين نافلة in Allah ya yarda za ta khaffafa maka, za ta saukake maka. Kwanan nan wata bayar Allah ta kira ni tana kuka, tana kuka sharbe sharbe a waya, ta kasa mun complain nan abin da yake damunta. Sai nace mata bayar Allah, abin da nake so da ke yanzu da hantsi ne ki je ki alwala ki walaha ki nafila raka'a biyu, bayan kin idar da sallah sai ki kira ni. Kuma haka aka yi, ta idan sai ta kira ni, ta washe, ta samu sauki, kuma har ta iya ta yi bayanin damuwoyin nata. Babu ko shakka sallah tana rage bakin ciki. Allah maɗaukakin sarki yana cewa wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كما وانا الدعاء تنا قاري بكين تكي. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء. يا الله إنا نيمان أرنك دق بلائي ود يكي لنجاير متر. ودرك الشقاء كما إنا نيمان أرنك دق رزك الشكيانشي واتو رزكر مصيفة ko talauci ko kowane irin ko ta irin tsiya ta duniya ko ta lahira, ina neman tsarinka kada ta rifke ni. Wasu'il qada, ina neman tsarinka daga mummunan cikawa, daga mummunan kammalawa, mummunan ƙarshe, sawa'un ko ƙarshen duniya gaba ɗaya ko ƙarshen wani abu, wani hali daga cikin halayen rayuwa. Wa shamatatil a'da, kuma ya Allah ina neman tsarinka daga dariyar makiya, daga dariyar makiya. Wannan ma yana fara bakin ciki. Haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa min al-bukhli wal-jubn wa min al-ajazi wal-kasal wa min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Duka wannan mutum idan yana ta'amuli da su lokaci bayan lokaci to zai samu sauki daga damuwa da bakin ciki. Kuma ku sani cewa ita kanta damuwa ko shi kansa lamari na damuwa, hali na damuwa da bakin ciki wanda yayi nesa da ambaton Allah, to abin ya fi tsanani a kansa. Amma wanda yake da kusaci da Allah, yake yawan ambaton Allah, to yana da karancin samun damuwa da bakin ciki. Sannan kuma damuwa da duniya da abin cikinta yana sababa bakin ciki, yana sababa damuwa. Gwargwadon yadda ka wofantar da duniya, gwargwadon yadda za ka samu sauki na damuwa. Sosai kuwa, domin wani cin kwallo kawai sai ya hana shi bacci. To ka gani, kaga shi ya jawo kansa aiko, ke tsora a kansa. Wanda bai damu da kwallo ba, ina ruwansa? Ko ba haka ba? Wani daren zaɓe ba zai yi bacci ba, yana razana. Wani kuma bacci har da mun shari, saboda ba matsalarsa ba ce ba, ko a ci ko kar a ci, shi in ya ci to shi kenan. Ya danganta da abin da ka sa a gaba. Yawwa, wani damuwarsa an ɗoro kaya a mota tana hanya, wani damuwarsa za a yi jarabar promotion gobe, wani damuwarsa gobe, kowa da irin ne. To gwargwadon yadda ka sa abun a ranka, gwargwadon kuma da tashin hankalinka. To kaga da duk ba ruwansa da waɗannan abubuwan, to zai samu saukin damuwa kenan. Yana neman ƙarin bayani irin na shari'a, wai idan mutum yana yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallama zai yaye masa dukkan damuwarsa ko da bai roƙa ba? Allah zai yaye masa dukkan damuwarsa ko da bai roƙa ba? Wannan haka ne, wannan gaskiya ne. wanda ya shagalta da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama, to Allah zai biya masa bukatunsa da suke cikin ransa ko bai ga wa Allah ba. Wannan ya tabbata cikin sunan Tirmidhi, hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu, yace na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, ya ma'aikin Allah, ni mai yawan yi maka salati ne, amma yanzu ina son ka bani gurgudun nawa, gurgudun lokaci da kake da zan cire maka na salatinka a lokaci na da nake zama don yin addu'a. In cire ɗaya bisa hudu don yin salatinka? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, in ka ga haka, amma da za ka ƙara da ya fi maka. Sai ce, to ya ma'aikin Allah, in cire maka rabi na lokacin addu'ata ya zama duka salati ne? Sai ne addu'ar rabi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, in ka ga haka, amma da za ka ƙara da ya fi maka. Sai ce, ya ma'aikin Allah, ya kake ganin in kasa lokacin uku, in kwashi kashi biyu ina yi maka salati, in ɗauki kashi ɗaya in faɗi damuwata? Ya ce, in ka ga haka, amma da za ka ƙara da ya fi maka. Sai ce, to ya ma'aikin Allah, in baka dukkan lokacina na addu'a ina yi maka salati. Ya ce, idan tukfa hammuka wa yughfaru dhanbuka, idan kuwa za ka yi haka, to dukkan damuwarka za ta yaye kuma za a gafarta maka dukkan zunubinka. Sai zama ribar duniya da lahira kenan. Wato kenan, duk wanda zai shagala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama, to ko bai ce wa Allah, ya Ubangiji kamun kaza ba, to Allah zai biya masa dukkan bukatunsa. Shi ne dukkan wanda salatina ya shagaltar da shi gaya wa Allah damuwarsa, to salatina ya ishe shi. Jama'iki sallallahu alaihi wasallam. Gane ko? Allahu a'lam. Don haka abin da ka faɗa ɗin gaskiya ne. Yace zai iya bibiyan kiran sallah idan yana cikin banɗaki, to saboda me? Gaggawar me kake? Ba za ka iya ba. Kiran sallah zikiri ne, ba a zikiri a banɗaki. Ba a zikiri a banɗaki. Shi yasa wasu malamin suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya fito daga banɗaki yake cewa ghufranaka, yana neman gafara Allah saboda zaman da ya yi a banɗaki bai ambaci Allah ba, saboda ba wurin ambaton Allah ba ne ba. To ba a yi, sai ka bari. Da fatan ka sha ruwa lafiya, alhamdulillah. Ya ce mutum idan zai bayar sadakar dabino guda nawa zai bayar, ɗaya ko biyu ko uku? To ka ji wata tambaya kuma. Ni kuma da ke komi ina amsawa? Wannan ɗin ma sai na faɗi a za a yi kenan. Kai yanzu sadakar za ka bayar ba zakka ba, sai an gaya ma abin da za ka bayar? Tsakani da Allah wai kuma ɗaya ko biyu? Ka bayar gwargwadon abin da Allah ya hore maka, gwargwadon damar da kake da ita. In za ka yi sadaka, da damar ka za ka yi amfani. Allahu ta'ala a'lam. Allah ramma za mu ci gaba da faɗin Allah maɗaukakin sarki. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Na'am.
Alif lam ra, كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين عذاب شديد.
نعم.
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
بجد تعالى يتي Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وني ببلت هذه الدعوة سوكزوا أبريكا يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس دنك في شد متعني من الظلمات لقد في نكافرتي دجاهلتي إلى النور ذو حسك مسلنتي إيماني دعلم بإذن ربهم da izinin Ubangijinsu da yaddasa ila siratil aziz alhamid zuwa tafarkin alaziz mabuwayi shi ne Allah alhamid wanda yake abun godiya Allahi wato Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wannan wanda abin da ke sammai da abin da ke kasai duka mallakin sa ne وويل للكافرين من عذاب شديد الله يتي بني يا تبتا غا كافري نا عذابا مي سناني الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره كافري واندا سكي زابن رايوه الدنيا اكن رايوه الاخره ويصدون عن سبيل الله كما سكي كانجي ودانسو دغ تفركين الله وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا كَمَا سُكِي تَنَيْمَن تَفَرْكِن الله يَزَمَ كَرْكَتَتْشِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَدَنَّن سُنَا چِكِن بَتَا مَي نِيسَا جِيا مُن غَبَاتَر دَ كَرَاتُو آ چِكِن آيَة تَ فَرْكُو مُن شِغَا آيَة تَ بِيُو دَ تَكِي مَنَا بَيَانِن هَر يَنْزُو wato sifa daga sifofin wanda ya aiko wannan littafi ya saukar da shi kuma ya bada izini ayi bayanan sa shine Allah sai Allah madaukakin sarki bayan ya siffanta kansa da cewa shine ubangijin wanda ya saukar wa littafi sannan kuma shine al-azizu shine al-hamidu sannan sai yace kuma shine allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi shine wanda yake da mallakar abin da ke sammai yake da mallakar abin da ke kasai nasa ne khalqan wa milkan wa tasarrufa da halittar da mallakar da gudanarwar duka nasa abin da ke sammai da abin da ke kasai da abin da ke tsakanin su domin ba ya mallaki sai mai mallaki kasa a ce tsake kuma na wani bane shi yasa wani lokaci alqur'ani sai ambaci tsakiya a ce wa ma bainahuma wani lokaci kuma sai ba za ambaci tsakiyan ba saboda mallakar sama da kasan wato ya wadatar da ilimin mallakar tsakiya da haka sama da kasa da abin da ke cikin su duka mallakin sa ne wannan ma hali ne ko sifa ce da ta bambanta Allah madaukakin sarki na gaskiya da allolin bogi waɗanda ake wato ake jingina musu allantaka kuma dukkan waɗanda ake jingina musu allantaka ba Allah na gaskiya ba sai ka samu allantakar ake jingina musu ba a iya jingina musu rububiyya ana jingina musu ilahiyya a roke su da bukata ayyanka saboda su neman qurbani da su da sauran ayyuka na bauta isti'ana istighatha isti'aza da sauran hakkokin bauta a dauka a basu wannan duka allantaka ne ake basu amma ba a iya basu rububiyya me yasa ba za a iya basu rububiyya ba saboda waki'i zai karyata domin ba su halitta ba kuma rububiyya kuma fanni ne na halitta da samarwa ba su halitta ba balle su mallaka ta haka duk wani wanda ake danganta masa allantaka ba ka ji ana cewa shine yayi sama ko shine yayi kasa ba ka ji ana cewa yana kashewa ko yana rayawa a'a sai dai kaga ana dukufa ana bauta masa haka zikau
to sai Allah madaukakin sarki sau da dama wajen jan hankali sai ya rika nuna matsayinsa na rububiyya shine wanda yake da sammai yake da kassai da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su idan akwai wani wanda aka nada shi Allah ko shi ma yana da irin wannan ko shi ma ya mallaki wani abu a sama ko shi ma ya mallaki wani abu a ƙasa shi yasa Allah madaukakin sarki yace waɗanda kuke kira kuma bayan Allah kuke neman doki da su ba su mallaka ba daidai da yadin da yake bayan dan dabino ba su mallaka in kun kira su ba za su iya jin kiran ku ba in sun ji ma ba za su iya amsa muku ba kuma ranar alkiyama za su kafirce wa abin da kuke yi da su Allah madaukakin sarki yace wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama ba wanda yafi bata ya wanda yake kiran wanda ba Allah ba yana kiran wanda ba zai iya amsa masa ba har zuwa tashin alkiyama har zuwa tashin alkiyama don haka wadanda ake kira kuma bayan Allah ba su da siffofi na rububiyya da haka ba za su cancanci siffofi na Allahntaka ba wannan jan hankali ne Allah yakan yi wurare da dama cikin alqur'ani mai girma domin ya alakantar maka tsakanin rububiyya da ilahiyya mara rububiyya to ba zai mallaki ilahiyya ba idan kana da haƙƙi a ilahiyya to kai ne mai rububiyya don haka Allah ne shi kadai ne wannan Allah yake wa wailul lil kafirina min azabin shadid bane ya tabbata ga kafirai bane na azaba mai tsanani saboda ne saboda su ne waɗanda suke bauta wani Allah bautar wani Allah kafirci idan duk mai bauta wani Allah kafiri ne kisa da Allah madaukakin sarki ya ambaci siffofinsa da matsayinsa da abin da ya bambanta shi da wanda ba shi ba sai ya kirayi waɗanda suka kaucewa hakan da suna kafirai kuma ya tabbatar da azaba ta narko zuwa gare su a ranar gobe kiyama bane da narko ya tabbata ga kafirai na azaba mai tsanani sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya biyo baya da bayanin siffofinsu sai yace alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah yastahibbuna aw ay yu'thiruna sune waɗanda suke zaban su fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira saboda da rayuwar duniyan ne suka bude ido ita suka sani innal ladina la yarjuna liqa'ana ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار الله مدوكتون سركي يتي للي وعن دا باسا أمان غمو دمو لا يرجون لقاءنا باسا سارا زاس غمو دمو بس يدى أقوي تاشن القيامة بس يدى أقوي حسابي با ورضوا بالحياة الدنيا سكا يرددى لأيوة الدنيا وَطْمَأَنُّوا بِهَا kuma suka miƙe kafa don sun nutsu da rayuwar duniya walladhina hum an ayatina ghafilun wanda kuma su ne dai har yanzu suke wofantar da ayoyinmu ba sa fadaka ba sa nazari ba sa hankalta sun yi watsi da ayoyinmu ayoyi na halitta da ayoyi na alqur'ani dukka gaba daya su ne al-ayatul kauniyya wa shar'iyya dukka gaba daya sun yi koko da su Allah ya ce ulaika ma'awahumun nar to waɗannan makomarsu wuta shi ne anan aka ce wa wailul lil kafirin min azabin shadid bane ya tabbata a kansu na azaba mai tsanani saboda ne saboda suna fifita rayuwar duniya akan lahira wa yasudduna an sabilillah sannan barnarsu ta biyu suna kangewa daga tafarkin Allah suna hana wasu su yadda da addinin Allah su shiga ko dai ta hanyar su rashin karɓansu ko kuma ta hanyar aibata tafarkin Allah da kuma hana wadancan din su shiga cikin tafarkin su rashin karbar su har yanzu hana wasu shiga ne akwai wadanda inda ake za su karba to suna da mabiya masu bi su karba idan kuma ba su karba ba to mabiyansu suna tare da su ba za su karba ba a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an yi da dama wadanda sanadin musuluncin su al'umma da dama suka shiga musulunci tawaga tawaga suna zuwa su shiga musulunci saboda manya manyansu sun ba da hadin kai sun yadda za su shiga to dukkan wanda yake da mabiya yake da magoya baya amma sai ya kiyaye to tamkar ya toshe kafar yin addinin Allah ne ga waɗanda suke koyi da shi ga waɗanda suke koyi da shi to wannan ma toshewa ne sannan kuma akwai toshewa ta hanyar hanawa suna so su yi amma ana hana su hana wannan ko da zare ido da tsawatarwa ko kuma da dabarbaro da bata addini to wannan dabi'a ce halayya ce ta kafirai suna hana ai addinin Allah wa yasudduna an sabilillah suna hana ai addinin Allah wa yabghunaha iwajan sannan kuma suna neman sai tafarkin Allah din ya zama karkatacce duniyan da za su yi su lalata sunan addini su lalata dokokin addini su bata jin addinin a kunnuwan waɗanda ba su san shi ba to za su yi da haka za su jefi masu addinin tun a wancan lokacin su jefi annabi da waƙe a jefe shi da hauka a jefe shi da ƙarya a jefe shi gashi nan dai da siffofi irin waɗanda ake musguna wa annabawa da su wai duk dan dai kar ƴan baya su fahimce shi da haka ko a zamanin yanzu a jefi addini da ta'addanci da irhabanci ko a jefi wasu malamai da ta'addanci da irhabanci yana daga cikin ƙoƙarin a ga cewa an hana mutane yin addinin Allah matukar wannan jifa ne na yarfe ba na gaskiya ba gaskiya ba kuma akwai na gaskiya akwai waɗanda lallai ƴan ta'addan ne kuma dole a ce musu ƴan ta'adda koda suna da a wasu musulmai ne akwai waɗanda lallai ƴan ɓata kashi ne kuma dole a ce suna ɓata kashi koda sun ce su musulmai ne amma akwai waɗanda karantarwa suke ne kiran mutane su suke zuwa ga Alƙur'ani da Sunna zuwa ga tafarkin gaskiya amma sai a koma gefe ana jifansu da maganganu na ɓatanci saboda a hana mabiya su fahimce su sai an yi ƙoƙarin an mayar da wannan tafarkin mummuna sai an yi ƙoƙarin an mayar da wannan tafarkin karkatacce su don su samu biyan bukatunsu waɗannan halaye guda uku da Allah ya ambata halaye ne na kafirai duk wanda ya siffanta waɗannan halaye to ya siffanta da kafirci kuma ba za a rasa wata siffa ta kafirci ta tare da shi ba gwargwadon abin da ya siffanta da shi ko dai ya zama yana fifita rayuwar duniya akan rayuwar lahira wannan siffa ce ta kafirai shi musulmi rayuwar lahira yake fifitawa akan duniya yayi imani da ghaibi yayi imani da Allah yayi imani da tashin alkiyama da hisabi ya yarda akwai aljanna akwai wuta dan haka ayyukansa da zantukansa da fa'itashinsa yana kiyaye waɗannan ba zai yarda neman duniya ya kai shi zuwa ga hanyar wuta ba ba zai yarda neman duniya ya raba shi da aljanna ba diba yadda Allah madaukakin sarki cikin suratul jumu'a da ya kira zuwa ga masallaci zuwa ga sallah an idan da sallah yake a koma وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إذن أن إدد سلة توكما كوما كبذو أتكن دري كبذو أكاسواني كنيما دقى فلر الله kuna can aka ce ku zo, kun gama anan aka ce ku koma, amma da aka ce ku koma sai aka ce wazkurullaha katiran, sai ta ambaton Allah da yawa. Kar a shiga hada-hada kuma a shagala wajen neman duniya, a shagala da neman lahira, a shagala daga neman lahira. Da haka ana neman za a zo a nemi lahira. Idan an yi abin da za a yi an kammala, sai a koma a ci gaba da neman duniya, amma a ci gaba da ambaton Allah. To duk yadda mumini yake musulmi, yana tattalin imaninsa, yana tattalin addininsa. Wanda yake watsi da imani, yake watsi da addini, yake narkewa a cikin nema ba ji ba gani, ba dare ba rana, to shine kafiri, ko wanda yake fantu da siffofi na kafiri. Sannan haka kange wasu daga fahimtar addinin Allah. Duk wanda ya dauki kwangila ko dakon hana wasu gane addini, ko da yana cewa shi musulmi ne, ko da yana da awar shi musulmi ne, to yana da siffa irin ta kafirai, domin kafirai ne suke hana a gane addini. Ba za ka zauna ko ka shiga wata kafa kana maganganu na ɓatanci don ka hana mutane fahimtar addini ba, musamman mu idan mun ce addini sunna muke yi kije. Mun addinin Allah shine sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakan wani in bai fahimta ba sai ce shi dan ba ruwa na ne. Dan ba ruwanka da sunna kenan? Ba ruwanka da sunna kenan? Saboda duk wani suna na sauran aqidu ba sunnar ba, sabon suna ne. Sunnar ce tsohon suna da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan an ce wannan ahlus sunna ne, an ce wancan ahlul kaza ne, wancan ahlul kaza ne, wancan dan ka kace kai ne dan ba ruwa na ne, sunnar ma ba ruwanka da ita kenan. A ga rashin ilimi ne, baka san me kake yi ba kenan. Ai dole musulunci bai yi wace da sunna. Haka duk wanda zai yi batanci wa sunna to yana da siffofi irin na kafirai kenan. Yana hana mutane gane addinin Allah. Ba zai yi ka gane addinin Allah ba ta hanyar Alkur'ani da Sunna ba. In za ka soki Alkur'ani da Sunna, ko za ka soki tafiyar Alkur'ani da Sunna, ko za ka soki tafiya irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ka dauko kwangila irin ta kafirai. Dole a bar fahimta ta Alkur'ani da Sunna ta zama ita ce tsayayyar fahimta idan ita ce musulunci. Wata fahimta da ba wannan ba baƙuwa ce, zuwa akai da ita, ita ce wacce ta fi cancanta da a tare ta, ita ce ta fi cancanta da a kore mutane daga binta, daga yarda da ita, saboda ɓarna ce. Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Wannan shine tafarki na miƙaƙƙe, Allah ta'ala yace ku bi shi. Wala tattabi'us subula, kar ku je ku bi hanyoyi na kame-kame, hanyoyin bata. Fatafarraqa bikum an sabili, sai ku je a can a rarraba muku kawuna daga bin tafarkin Allah. Don haka tafarkin Allah miƙaƙƙe shine tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ba shi ba to tafarkai ne na bata. To daga can ba wanda zai nuna yatsa a tafarkin sunna ya batanci face, sai ya ce fanku da tafofi irin na kafirai. Domin su ne waɗanda suke batanci wa addini don su hana mabiya ganewa, sannan suke ta ƙoƙarin neman sai hanyar addinin ta zama karkatacciya. Domin idan sun shawahata, sun nuna na jin wannan addinin a kunnuwa, sun nuna na ganin ayyukan addinin a idanuwa, to da wannan ne su kuma tasu tafiyar za ta tsaya ta miƙe ɗoɗar. Alhalin tafiya ce ta ɓarna. Da haka siffofin nan guda uku siffofin kafirai ne. Yi ƙoƙari mu ga cewa mun tsane bakunanmu da hannayenmu daga tallata irin waɗannan siffofi na kafirai. Allah ya kiyaye. Allah yace ulaika fi dhalalin ba'id, waɗannan suna cikin bata, bata kuma wacce take mai nisan gaske, su kafirai kenan masu waɗannan sifofi. Sai Allah yace
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
Ubangiji Ta'ala yace wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum wa yudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa al-'azizu al-hakim. Allah yace ba mu aiki wani manzo ba daga cikin manzanni illa bilisani qaumihi, face da harcen mutanansa, liyubayyana lahum, dan yayi musu bayani. Fa yudhillu Allahu man yasha'u, sai Allah ya batar da wanda ya ga dama, wa yahdi man yasha'u, ya shiryar da wanda ya ga dama, wa huwa al-azizul hakim, domin shi Allah shine mabuwayi ba a rinjayarsa, al-hakim kuma mai hikima. Wannan aya Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa manzannin da biyu yake aiko su, yana aiko su ne zuwa ga al'ummominsu da yaren da al'ummomin za su gane, shine yare irin na al'umma. Kowane annabi da harshen al'ummarsa aka koyo shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an aiko shi da harshen mutanansa, mutanansa bisa la'akari da mutanen da yake cikin su lokacin da yake rayu. In ba haka ba, dukkan mu mutanansa ne, ajamawa har zuwa tashin alkiyama al'ummarsa ce. To amma yaren da ya zo da shi, yaren mutanen da ya rayu da su ne a lokacin, kuma haka ne ya kamata. Da za a nemi shawara kuma haka za ka ce, ba da Hausa aka turo shi ba, domin lokacin da ya zo da awar ba Hausawa ne a wajen ba, ba da Turanci aka turo shi ba, domin lokacin da yake da awar ba Turawa ne tare da shi ba, ba da Barbarci ba ko Kullanci, domin lokacin ba waɗannan ne suke gabansa yake tare da su ba. Za ka bi la'akari da waɗanda ya rayu da su, kuma har zuwa ya koma ga Ubangijinsa harshen su, to da wannan harshen shi ma aka aiko shi, liyubayyana lahum, domin ya musu bayani. Saboda ba iya zallan littafin ba ne, littafin yana kunshe da dokoki da hukunce-hukunce, littafin yana kunshe da ilimi wanda yake bukatar bayani. Don haka ya ɗauki lokaci tsawon shekara 23 yana bayanin wannan littafin da ke da shi, kuma cikin hikima ta Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da littafin daki-daki, saboda bayanin ya zo da sauki, waɗanda ake wa bayanin kuma su fahimci bayanin cikin sauki, saboda addinin sauki ne. Da haka ne kowane annabi ya rayu da al'ummarsa, da harshen da za su gane littafin ya zo, kuma da harshen da za su gane manzon annabin yake musu bayani. Da haka ba wani manzo da aka aiko face da irin harshen mutanensa. To me yasa za su yi gardama? Ba baƙo ba ne ba, ba waruwaru ba ne ba, sananne ne a cikinsu, da kuma irin harshen da suke magana da shi. To amma duk da haka an ƙalubalance su da harshen nasu, ba su iya sun amsa wannan ƙalubalen ba, ba su amsa gayyatar ba, amma ba su fasa kushewa ba. To Allah Maɗaukakin Sarki yana shirye da wanda ya ga dama ne da adalcinsa, kuma ya batar da wanda ya ga dama, yana shirye da wanda ya ga dama ne da falalarsa, kuma ya batar da wanda ya ga dama da adalcinsa. Shi yasa yace fa yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u, sai Allah ya batar da wanda ya ga dama da adalcinsa. Adalci anan dama dukkan wanda aka halicce shi an halicce shi ne akan bata. Wajadaka dallan fahada, Allah ya same ka batacce ne lokacin da aka halicce ka, aka haife ka, ai baka san komai ba, ita ce batar kuma. Amma aka shiryar da kai, aka nusar da kai, aka fara nuna maka maslahan nonan da za ka tsotsa ka sha, ka fara gane kaza, ka fara gane kaza, ka fara gane kaza, a haka har ka zo ka fara samun ilimi har ka gane addini. Dan haka Allah madaukakin sarki ya dora ka akan shiriya ta rayuwa, idan ya ga dama ya ma falala ya dora ka akan shiriya ta addini kari ya maka falala ce ta gare shi. Idan bai ga dama ba ya barka akan shiriya ta rayuwa da yayi maka, ka san yadda zaka ci, ka san yadda zaka sha, ka san yadda zaka nema, ka san yadda zaka je ka biya bukata ta fitsari ko bayan gida, ka san yadda zaka zauna yadda zai maka amfani, ka guje da zai zaka cutu, duka wannan ka sani, to an nusar da kai shiriya ta rayuwa, shiriya ta addini kuma baka abin sa bashi. Idan ya barka bai maka shiriya ta addini ba, to wannan shine adalci, domin adalci shine a bar abu a gurbin sa. Daga yadda aka same ka an barka haka, me zalunci a ciki, adalci kenan. To shi yasa Allah madaukakin sarki yana barin batattu akan bata saboda adalcin sa, yana shiryar da shiryayyu akan shiriya saboda falalaka subhanahu wa ta'ala. To kasancewar shiriya da bata suna karkashin ikon Allah, kuma idan Allah ya batar da mutum babu mai iya shiryar da shi, idan Allah ya shiryar da mutum ba mai iya batar da shi, sai Allah ya ce wa huwal azizul hakim, shi Allah shine mabuwayi, shine gagari kowa. Don haka idan ya shiryar ba wani wanda zai hana wannan shiriya ta koma bata, idan ya batar ba wani wanda zai canza wannan bata ta koma shiriya, domin shi mai galaba ne akan kowa. Shi yasa anan yace wa huwal aziz, shi mai galaba ne mai rinjaye, tsarin sa shi za a ji. Sannan yace al hakim, kuma Allah shi mai hikima ne. In kaga ya ajiye bata, batan ne ya dace da ita, yanda kaga ya ajiye bata to wannan wurin batan ne ya dace, yanda kaga Allah ya ajiye shiriya to wannan wurin shiriyar ce ta dace. Daka shi Allah mai hikima ne, baya al'amuransa sai da hikima subhanahu wa ta'ala. Waɗannan ayoyi da muka karanta cikinsu akwai waɗansu fa'idoji masu yawa waɗanda a gurguje za mu bibiya mu tsinkaye su za su yi mana amfani. Daga ciki fa'ida ta farko za mu fahimci a cikin waɗannan ayoyi cewa dacewa da shiriya haƙƙin Allah ne. Da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan littafi alƙur'ani ya fitar da mutane daga duffai na ɓata zuwa haske na shiriya, sai ce da izinin Ubangijinsu. Da haka Allah maɗaukakin sarki shi ne yake da mallakar shiriya, kuma shi ne yake hukunta ɓata. Wannan al'amarinsa ne baya ga wani. Sannan na biyu, hanyoyi na kafirci da ɓata suna da yawa, hanyar gaskiya ɗaya ce. Ƙarya tana nan kala-kala, amma gaskiya ɗaya ce, ba ta zama biyu gaskiya, amma ƙarya ana iya samu da yawa. Mai ƙarya yana iya canza zance, wanda zai yi yanzu daban, wanda zai yi anjima daban, wanda zai can anjima daban, wanda zai yi gobe daban. Je ka ka dawo ya dinga shara ma ƙarya, sai ya ma ƙarya 10 ko 99. Saboda ita ƙarya tana nan barkate, amma gaskiya ɗaya ce, ba za ta taɓa zama biyu ba. To shi yasa tafarkin Allah miƙaƙƙe guda ɗaya ne, amma ɓata tafarkai ne daban-daban. To shi yasa idan ka lura da ɓatattu da yadda suke gudanar da al'amuransu, to za ka ga suna bambanta, za ka ga suna bambanta a cikin ɓata, ko waɗanne da irin yadda suke tasu ɓata. Saboda ita ɓata kala-kala ce. Allah maɗaukakin sarki ya ambaci ɓata da duffai, minaz zulumati, sai ya ambaci shiriya kuma da haske, an-nur. Kaga az-zulumat duffai, an-nur haske, kaga duffai da yawa, an-nur haske shi kuma guda ɗaya. Saboda a nuna maka cewa shiriya ɗaya ce, amma kwata barkatacce. To zaka samu kwatattu zaka samu batattu a halaye daban-daban na kwata, amma shiriya guda ɗaya ce. Na uku, dukkan wanda ya kutsa ta farkin shiriya ta Allah madaukakin sarki ba zai kaskanta ba, domin Allah madaukakin sarki da yace ya turo ya saukar da littafi ne domin wannan manzo alaihi salatu wassalam ya fitar da mutane daga dufan bata zuwa hasken shiriya da izinin Ubangijinsu, sai yace zuwa ta farkin mabuwayi abun godiya. Da haka wannan izza da Allah ta'ala ya siffanta kansa da ita yana nusar da kai ne cewa in dai ka bi wannan hanyar to kana cikin izza, idan ka bi wannan hanyar ta haske to kana cikin izza. Gwargwadon abin da ka rasa na wannan tafarkin to gwargwadon abin da ka rasa na izza. Jama'a kaskanci bai samu musulmai ba sai da suka yi raki da addininsu, sai da suka yi ruwa-ruwa da addininsu. Idan kun yi lakwalakwa da addinin kun sake shi ba shi ne a gabanku ba, to kun taro kaskanci. Saboda izza tana ga Allah kuma tana cikin addinin Allah. In kun rike shi kam-kam da fiƙoƙinku na haƙware kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, to za ku dace da izza. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Allah ta'ala ce duk wanda yake son ɗaukaka yake son izza, to izza tana ga Allah gaba ɗayanta. Don haka riko da addinin Allah sababi ne na izza. Na hudu, cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa ayyukan bayi halitta ce ta Allah madaukakin sarki, da Allah subhanahu wa ta'ala yake da izininsa ne. Don haka shiriya da izininsa ne, bata ma da hukuncinsa ne. To dukkan ayyukan bayi kuma suna tsakanin shiriya da bata, domin ko dai ya zama aikin bata ne ko ya zama aikin shiriya, ko ya zama aikin shiriya ne ko ya zama aikin bata. A wani wuri Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah shi ya halicce ku da ayyukanku. Don haka ayyukanmu ma halitta ce ta Allah madaukakin sarki, wa in kana kuma wajen aikatawa mu ne muke aikatawa. Na biyar, annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi an umarce shi ne da bin wannan littafin da aka saukar masa ba wani abu ba, da Allah ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, wani littafi ne da muka saukar zuwa gare ka don ka fitar da mutane daga dufai zuwa haske. Kaga kenan wannan littafin shi za ka bi ka fitar da mutane daga dufai zuwa haske, da shi ne za ka yi amfani. Kaga kenan ba a bashi dama ya fita daga littafin ba, ba a bashi dama ya yi da ka ba, ba a bashi dama ya yi da son zuciyarsa ba, a'a da wannan littafin ne. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmu'minin ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah ta'ala ya ce littafi ne da aka saukar zuwa gare ka, kar ka ji nauyi a ranka dangane da wannan littafi. Kar a samu jin nauyi da damuwa dangane da wannan littafi a cikin zuciyarka. An yi haka ne domin kai gargaɗi da shi, sannan kuma jan kunne da jan hankali ga masu imani. Ku bi abin da aka saukar zuwa gare ku. A wani wuri Allah ta'ala ya ce wattabi' ma yuha ilayka min rabbika la ilaha illa huwa, ka bi abin da aka saukar zuwa gare ka daga Ubangijinka, babu abin bauta duka ga tantanta sai shi. Da haka ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka saukar masa da wannan littafin, shi ma a cikin littafin ne rayuwarsa take, shi ma da littafin ne zai yi rayuwa. to ba a fita daga da'irar alqur'ani da Allah ya saukar sannan na shida alqur'ani littafi ne na aiki da shiriya ba littafi ne kadai na karantawa ba littafi ne na karantawa da aiki da shiriya in dai an ce an saukar da shi ne don ka fitar da patattu daga dufai zuwa haske to kaga kenan littafin aiki ake da shi in kai aiki da shi ne zaka fita daga duhun bata sai ka koma zuwa hasken shiriya amma idan ka dauka alqur'ani littafin karantawa ne kawai kai a burge kawai a kira'a domin akwai wasu suna nan Allah ran mu'mini ne mahaddata amma gaban su babu alqur'ani harcan su babu alqur'ani kuma yadda alqur'ani yayi kuma yadda alqur'ani kwalliya kuma yadda alqur'ani gayu kuma yadda alqur'ani abun gasa amma ma'anar sabata zuciyar su ma'anar sabata kan gaban su waɗanda suka dauki alqur'ani haka sun yi kuskure kan alqur'ani alqur'ani littafi ne na aiki da shiriya sannan na bakwai da Allah madaukakin sarki ya siffanta kafirai da siffofin nan guda uku siffa ta farko wato son rayuwar duniya siffa ta biyu kange wasu daga gane addinin Allah siffa ta uku bata addinin Allah da munanan kalmomi da yarfe da jifa dukkan wanda ya siffantu da ɗaya daga cikin siffofin nan to ya siffantu da siffa ta kafirai ya tabbata cikin hadisin Sauban cikin Sunan Abi Dawud da Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innama akhafu ala ummati al-a'immatal muzallin abinda nake tsoro cewa al'ummata jagorori masu batarwa waɗanda za su dinga hana mutane gane addinin Allah daga ciki na takwas za mu fahimci cewa yana daga cikin fasaha yana daga cikin balaga na yin magana da mutane a yi musu magana da harshensu da kuma harshen da ibara da za su gane ba fasaha ba ce ka sa mutane a gaba ka yi musu magana da yaren da ba za su gane ba ko kuma yaren za su gane shi amma saboda gwaninta ka dinga zuwa da gingiman kalmomi da ba za su gane ba sai dai a ce maka ihu ana maka tafi ka babu fasaha a ciki fasaha shi ne ka faɗa a gane fasihi wanda ya iya magana da mutane shi ne wanda zai faɗa kowa ya gane amma wanda zai faɗa rabi su gane rabi ba su gane ba ko fiye da rabi ba su gane ba sai dai a fasaha ana cewa cok akwai manyan kalmomi akwai vocabularies akwai kaza sannan kuma akwai rashin fasaha Allah madaukakin sarki yace ba mu aiki wani manzo ba sai da harshen mutanansa dan ya musu bayani Allah ya ji kan Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya gafarta masa wannan malamin yace wannan ayar ai hujja ce arara da take nuna halaccin hudubar Juma'a da Hausa da take nuna halaccin hudubar Juma'a da Turanci da take nuna halaccin hudubar Juma'a da yaren da mutane suke ji saboda in ka sa mutane a gaba za ka musu huduba ka musu ayyuhan nasu ka tashi ba san me kake ba su dai sun saba in sun ji ka je wani wuri za a tashi shi kenan da sun ji ka iso wajen sai a tashi sai a yi sallah kaga ba a yi huduba ba kenan su da aka tara su a yi musu wa'azi kuma an yi wa'azin ba su san me aka ce ba Malam Usaimin yace hudubar Juma'a waɗanda aka fuskance su a gaya musu ita da abin da za su ji saboda wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmi sannan na tara a cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci cewa ashe kowane annabi dole a tattare da shi akwai wani sako ƙari akan littafinsa kowane annabi akwai wani sako da yake tafe da shi daɗi akan littafinsa da Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi sai ce li yubayyana lahum kaga an zo da littafin da harcen su amma tare da haka sai aka ce annabin zai yi bayani kaga zai zo da wani abu kenan dadi akan littafin ko akan harcen sa ko a cikin ayyukan sa to ba yadda za a yi karaba musulunci da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a yi karaba musulunci da zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yazo yace maka alqur'ani zalla su ba su yadda da hadisi ba ba wani abu sunna to alqur'ani ma ba da shi yake aiki ba kuma alqur'ani shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam mai bayani ne ba yanda za a yi kuma yayi bayani kuma wannan bayanin bai shiga cikin sakon da aka aika shi da shi ba idan ko yana cikin sakon da aka aika shi da shi to wannan bayanin shi ma addini ne kuma ba zai yi bayanin sa kuma a mai shi cikin littafin ba domin inda za a mai shi littafin da ba a ce bayanin ba da da bayanin littafin zai sauka wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Allah yace an saukar maka da azzikr shine alqur'ani don kaiwa mutane bayanin abinda aka saukar musu litubayyana lin-nas gashi an saukar da littafin amma za ka yi musu bayani dan haka za su ji daga bakinka abinda ba su gane ba za su gani a aikace abinda ba su gane ba kai kuma naka bayanin na baki da naka bayanin na ayyuka su kuma suna wani kundi daban shine musulunci zai haɗu sannan a ƙarshe musulmai baki ɗayansu ana buƙatar su da su fahimci yaran da aka saukar da alƙur'ani da shi gwargwadon abinda zai amfane su su fahimci sirrin addini sannan yana zama wajibi a kansu kuma yana zama wajibi a kansu su san yaran gwargwadon abinda ya wajaba a kansu ba za su iya sauke wajibcin da ke kansu ba sai da shi nau'i biyu kenan ana buƙatar su da san yaran gwargwadon yadda za su iya sanin sirrin shari'a da hikimomin shari'a sannan kuma wajibi ne a kansu su san yaran gwargwadon abinda ba za su sauke wajibin kansu ba sai da shi yanzu ba zai yiwu kai sallah ba sai da fatiha fatiha nan da larabci take to ba yadda za a yi dan kai bature ne ka ce kai sai dai kai fatiha da turanci dan kai bahaushe ne ka ce sai dai kai fatiha da hausa ko bafullace ne kai ka ce sai dai kai fatiha da bullatanci yanda take haka za ka yi ta kiran sallah zikiri ne iqama zikiri ne amma rashin sanin larabci ya sa waɗansu ba sa idda kiran sallan nan daidai tare da cewa kiran sallah wajibi ne farilla ne kiran sallah amma mutum zai ce Allahu akbar Allah kaga Allah wai shin Allah shi yafi girma kuwa ashhadu an la ilaha illa ash kaga in yace ashhadu ma'ana shin na shaida maku Allah ɗaya ne abun da aka sa shi kenan kaga inda ya san yaran da ba zai faɗa haka ba inda ya san yaran da ba zai faɗa haka ba to rashin sanin yaran yana haifar da matsaloli musulmai ana buƙatar su da san yaran tunda aka aiko annabi da yaran bilisani kaun to wanda ba harshensa bane ya dawo ya koye shi an aiko da harshe don a gane wanda ba harshensa bane to ya dawo ya koye shi kuma an gane yanzu rantsuwa ana yin ta da Hausa idan mutum ya ce na rantse da Allah ya rantse bai rantse ba idan mutum ya ce na rantse da Allah labari ya ba mu saura rantsuwa balle ya ce ai salon ne sauya da mai rantse ba rantsuwa ana ba rantsuwa ba ce rantsuwa da rantsi ake yin ta wallahi ko tallahi ko billahi ko kai ba gwara kina ne haka za ka kai rantsuwa in ba haka kai mutu ba kai rantsuwa ba jama'a an gane da haka ashe sanin larabci da rike kalmomin larabci da lugubuta harshen mu da larabci bukata ce zuwa ga kowanne musulmi kuma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li bayyana lahum wa yudillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa al-azizul hakim abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladan sa abinda nayi kusuri Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.